بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المسلم رحمه الله: وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة، إرادة الذين يريدون وجهه، فإنه قد دخل بسبب اهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله، حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والغلو، كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من أهل الغلو في الأرض والفساد، ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا بها في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله. فإن القلوب لها من التأثير أعظم من بال الأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا. فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء على وجوب الكود على من يقتل غيره في الباطل، حيث يجب الكود في ذلك، وهؤلاء يستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الطولي، ويعدون مجرد خرق العادة لأهلهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله لا، ولا يعلمون أنه في الحقيقة استدراج.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فأيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Mojibbo a nan kofar Kaura, jihar Katsina, a wannan yammaci na ranar Talata jiran Laraba, a yau 2 ga watan Muharram, hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430, kuma wanda ya zo daidai da 30 ga watan 12 shekara ta miladiya 2008. A wannan majalisi namu na mako-mako a cikin karatun littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wallafar amshakin malamin nan Shaykhul Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyya al-Harrani al-Dimashqi, wanda ya bar duniyar hijira hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam 728, wanda kuma shi da majalisunmu na nawa na 20 daidai, kuma a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci mai albarka, wannan shi ne na nawa na 64. Na kafin mu fara fassara maganar Shaykhul Islam Ibn Taymiyya, akwai tsokaci guda biyu. Tsokaci na farko dangane da abin da yake faruwa a halin yanzu a Falastin, a Gaza. Kowa ya sani, duk duniya ta sani irin ta'addancin da yake faruwa ga 'yan uwanmu musulmi, da kisan gilla, da kisan tsare dangi da Isra'ila take wa musulmin Falastinawa a Gaza, ba tare da rarrabewa ba tsakanin namiji ko mace, yaro ko babba, tsoho ko ƙarfa, mai lafiya ko mara lafiya, yadda take musu kan mai uwa da wani. Har zuwa yanzu an kashe mutane ɗaruruwa, wanda duk alƙalamin lissafin da za a faɗa shi a cika ɗin a bisa abin da ake da tone, don wasu gawawwakin ma ba a gano su ba har yanzu. saboda haka ana fadar abinda ake tsammani ne ce wajen mutum dubu da wani abu waɗanda suka mutu wajen mutum dubu a wajen mutum dubu da ɗari shida ko da ɗari bakwai waɗanda aka jikkita wannan duk shatifa da ake yi amma alal haƙiƙa adadin waɗanda suka yi shahada a wannan wato hari na tumasanci na dabbanci na rashin insaniya wanda Isra'ila take kaiwa Falastinawa adadin babu shakka yana da yawa kwarai da gaske banda waɗanda suna nan rai kwakwai mutu kwakwai a kowane lokaci suna iya su mutu saboda miyagun laifuka raunuka da aka yi musu banda waɗanda aka jikkita su aka salwanta rayuwarsu har abada wasu sun rasa ƙafafuwansu duka biyu wasu sun rasa ƙafafuwansu da hannayensu wasu sun rasa idanuwansu wato an yi musu aibin da har abada kuma ya bi su kenan waɗannan su ma suna da bila adadin wanda kuma wanda abu yana faruwa a halin yanzu da yarjejeniya da aka samu da haɗin baki na ƙasashen duniya ba wani abu bane wanda Isra'ila ta kaɗaita da shi ita dai Isra'ila mai zartarwa ce amma ta samu goyon baya na ƙasashen duniya ta samu goyon baya na ƙasashen wannan yanki da gabas da tsakiya ta samu goyon bayan wasu ƙasashe na Larabawa ko ba komai ba yadda shugabannin Larabawa a yanzu suka ja bakinsu suka yi shuru kamar babu wani abu da yake gudana yanzu a duniya kamar babu wani dan adam musulmi da ake kashewa irin wannan kitan kiyashin sun ja baki sun tsuke in ka ji wata kalma can za ka ji ta kasa-kasa wato cikin kunya da tsoro kalmar da ba za ka wadatar da ko ɗanka za ka iya gaya masa ita ka ce Allah wani ba a kyauta ba wannan ko ɗanka za ka gaya masa wannan idan ka aje ruwa ya faran maka za ka yi cewa ba ka kyauta ba to a ce irin waɗannan kalmomi su ne za a ji su daga wasu kaɗan daga cikin irin waɗannan ƙasashe a yayin da muna ganin lokacin da za a kashe wani wanda ba musulmi ba ta hanyar da ba ta kai irin wannan tumatanci ba a wannan yanayin za mu ga duk duniya har majalisar ɗinkin duniya ana ta ainihin kururuwa a kan cewa 'yan ta'adda sun yi ta'addanci an kashe wani an kashe wani kuma ga dai abin da ya faru a Mumbai cikin ƙasar India ku duba yadda duk gaba ɗaya duniya ta motsa saboda abin da ya faru waɗanda aka kashe ba musulmi ba ne amma jikin da musulmi ake murtsikewa ake musu irin wannan ayagar to babu wanda zai iya buɗe baki yayin magana sai a ce yana ɗaurewa 'yan ta'adda inji an haɗa kai da Larabawa an haɗa kai da wasu waɗanda ake tsammanin shugabanni ne na Falastinawa kamar su Abbas Abu Majid kamar su Ahmed Kurayen da sauran waɗanda suke riƙe da wannan gwamnatin ta je ta layika gwamnatin da take zartar da ƙudurori na Isra'ila a cikin Falastinawa kusan da yardarsu bal ma suna jin daɗin abin da yake faruwa domin a bisa yadda suke tsammani a ƙungiyar Hamas a can Gaza ta mamaye komai da komai saboda haka yanzu Isra'ila tana yaƙi da 'yan Hamas za ta karkashe 'yan Hamas su kuma su ci gaba da mulki su ci gaba da zartar da ƙudurin Isra'ila a wannan yanki na Gaza kun san cewa Gaza nan ne yankin da Falastinawa suka fi dandazo nan ne suka fi yawa sun kai wajen miliyan 1.5 a wannan yanki shi ne yankin da ke tsakanin ita Falastin ɗin da Masar domin lokacin da aka yi yakin 1948 da wanda aka yi na 1967 a wannan lokacin da Isra'ila ta rarrako Falastinawa marasa galihu marasa ƙarfi da suke cikin Isra'ila ta koro su suka yi gudun hijira sai suka yi sansani a wannan yankin yanki ne da ba shi da wani abu in banda ruwa da ake su ba wani abun da za ka iya cewa wannan yanki ne da yake ba da sha'awa yanki ne wanda banda sauran babu wani abu, aka tattara su a wannan guri, ya zama da akwai kam-kam na 'yan gudun hijira da yawa, sansanin 'yan gudun hijira da dama a gurin. Saboda haka nan Falastinawa suka yi dandazo, sauran yankuna kamar can kan iyakar Isra'ila da Jordan ba su da yawa wajen dukkan Zambiya, inda suke cewa bank wajen West Bank, ba su da yawa a nan kamar yadda suke da yawa a Gaza. To lokacin da aka zo aka kafa wannan gwamnati ta jika layika, gwamnatin wacce aka bata sulba addatiya, wato hukuncin ko mulkin kai da kai na jika layika da Isra'ila ta yi a yarjejeniyar Oslo da aka yi 1991. Tun a wannan lokaci su 'yan Hamas da sauran wasu kungiyoyi na 'yan sunkuru sun ce ba za su shiga wannan yarjejeniyar ba, ba su yarda da ita ba, domin yarjejeniya ne da take nuna an kwace musu duk haƙƙinsu, duk abin da suke fafutuka ɗin nan a kansa sama da shekara 50 yanzu an kwace musu. Sun yarda cewa kuma ya zama ba nasu ba, sai suka ce to ba za su yarda da wannan yarjejeniyar ba. A lokacin siyasar Arafat suka ce sun ji sun gani sun karba, aka dawo da shi bayan da ana rarrakarsa a duniya da sunan ɗan ta'adda. Duk inda ya shiga a ce a kamo shi, inda ya shiga a kore shi, da ya yarda cewa zai bi ƙudurin Isra'ila sai aka yarda a bashi wannan 'yancin cin gashin kai wanda suke kira sulɗa zatiya. Aka dawo da shi nan Ramallah Dhifar Gharbiya, aka ajiye shi a kan cewa shi kuma da yarjejeniyar kan zai rika kama 'yan Hamas, yana ɗaure su yana sa su a kurkuku yana azabta su, in ba ta kama ya kashe da kashewa. A kan haka aka yi wannan, ya zo ya ce to kowa ya zubar da makamai, yanzu babu maganar yaƙi ko sunkuru ko faɗa da Isra'ila. Ya amince da Isra'ila a matsayin ƙasa a wannan yankin da ta mamaye. To shekara da shekaru yana kai musu aiki har suka ga ya tsufa, aikin da ya saba yi musu ba zai iya yi ba, suka sa masa guma suka kashe shi. Dan suka ɗauko wannan Abbas Abu Mazin, wanda asalinsa wato yana bin addinin Bahaiya, wato ba wani musulmi kwarai bane, ba iya kuma ijma'in malamai ne gaba ɗaya cewa kafirai ne, bal ma yana daga cikin addinin Baha'iya. Suna ganin cewa Falastin haƙƙin Yahudawa ne, ba haƙƙin musulmi ba, musulmi baki ne a Falastin. Saboda haka idan Yahudawa sun ce ƙasar su ce, sun kori Larabawan da suke nan, musulmin da suke nan suna da gaskiya. Wanda ita ce aƙidar da shi wanda aka ce shi da shugaban Falastinawan a yanzu, ita ce aƙidar sa fa a addinance. To wanda yake da wannan aƙidar, ka gaya mun ta yaya zai taimaka wa Falastinawa har su karɓi ƙasar su, har su kori da Yahude wanda yake ɗan kakagina. To sai aka zo aka dasa musu shi a matsayin shugaba bayan an gama da Yasir Arafat, har ma ya zama da an fara fahimta ashe Yasir Arafat waliyi ne. Bayan zuwan Abbas Abu Mazin sai aka gane ashe kai duk farabaɗiyar Yasir Arafat da ɓarnarsa da tabargazar da ya ta yi, ashe in aka kwatanta shi da Abbas Abu Mazin shi waliyi ne. Dan wani abun in an ce ya yi ce gaskiya fa ba zai iya wannan ba, ai yana daga cikin ma abin da ya sa suka kashe shi. A lokacin sun ga cewa wasu abubuwan fa ya ce shi fa ba zai iya yi ba, don haka da suka zo suka ɗora shi wannan mugun azzalimin wanda shi ma bai Yahudan ne, in ma jinsin ƙabilarsa ba na Yahuda ba ne, bai Yahudi ne, iyayensa 'yan asalin Iran ne ma, ba ma 'yan asalin Falastin, 'yan asalin Iran ne ma. Saboda haka aka zo aka jasa shi a wannan gurin a kan shi ne shugaba, shi zai tafiyar da al'amarin dukkan Falastinawa. Aka zo aka yi zaɓe, da Hamas ba ta shiga zaɓe, daga baya bayan an kakkashe musu shugabanni suka zo suka ci to a shiga zaɓen mana, a kwace ma gwamnatin jika layika. Da aka yi zaɓe duk jama'a suka zaɓe su, domin su aka sani suna taimakon al'umma, su suke da ofisoshi na taimakon kai da kai da suke wa al'umma, aikin tallafi da taimakawa gajiyayyu da marasa lafiya su suke yi, ba da magani da ba da abinci da ilmantarwa su suke yi, suna da ofisoshi ɗaruruwa a cikin yankunan da Falastinawa suke da Larabawa abin nan Falastin suke suna taimaka musu, saboda haka Larabawa Falastinawa sun san cewa waɗanda suke san su suke aiki dan Allah su ne waɗannan ƴan Hamas din da suke alakanta kansu da musulunci. Waɗancan ba su da wani abin da suke yi wa mutane illa iyaka Amerika da sauran ƙasashen Turai suna ba su daloli, saboda haka kullum holewa suke da sharholiya da jin daɗin su, an sa musu masu tsaransu, Isra'ila ba ta kai musu hare-hare ba, saboda haka su banda gina kansu ba abin da suke. Ahmad Quraish ɗaya ne daga cikin manya-manyan su, kusan duk yadda bincike ya nuna matsugunan da ake ginawa na Yahudawa a yankunan Falastinawa shi yake saida musu simintin, shi ne ya bude gidan siminti shi yake saida musu siminti su gina matsugunai na Yahudawa masu tsauraran ra'ayin addinin Yahudanci, waɗanda ko dai Falastina ta zama dukkaninta ta Yahudawa ko a yi mutuwar kasko haka ne a ƙila su ko dai a rasa. To waɗannan Yahuda ƴan kaka gida daga cikin waɗancan su suke taimakawa wajen ma gina musu matsugunai, in an yi magana sai su ce ai akwai ranar da za su tattare nasu ya nasu su bar mana ƙasarmu, kaga sai mu gaje gidajen. Ka duba irin wannan banzan tunani da kuma raina hankalin ma wanda ake gaya wa magana. Saboda haka aka zo suka shiga zaɓe, suka ci zaɓe, jama'a suka zaɓe su ya zama na gaba ɗaya majalisar dokoki ta koma hannunsu, don haka dole ne su naɗa Prime Minister, suka naɗa gwamnati daga nan gaba ɗaya ƙasashen duniya waɗanda suke boloko da dimokuraɗiyya, suke alfahari da dimokuraɗiyya, suke nuna su annabawan dimokuraɗiyya ne irin su Amerika da waɗanda suke tare da ita. Gashi ne ta hanyar dimokuraɗiyya, ta hanyar akwati ɗin ne jama'ar ƙasa suka zaɓi Hamas, sai suka ce su ba su yarda ɗan ta'adda su zama su da shugabanni ba, don haka sai suka ce dukkan wani taimako da ake ba wa wannan yanki ko wannan hukumar kada a bata taimako, kawai a ba wa Abbas shi shugaban Falastina, amma kada a ba wa Prime Minister da gwamnatinsa. Saboda haka gaba ɗaya aka hana su taimako. Ƙasashen Larabawa wanda ya kamata su fahimci cewa waɗannan ƴan Hamas ɗin ƴan sunkuru suna neman ƴanta ƙasarsu ne, wanda kuma wannan haƙƙi ne da suke da shi a addinanci, haƙƙi ne kuma yake nasu a dokar duniyar ma, dan dokar duniya ta ba da dama duk wani wanda aka zo aka mamaye masa ƙasarsa ya tashi ya yi sunkuru ya yi amfani da dukkan hanyoyin da zai yi ya kori waɗanda suka mamaye masa ƙasa. Wannan ko dokar duniya ta yarda da haka, babu inda aka taɓa ɗaukar ɗan sunkurin da yake neman ƴanta ƙasarsa a matsayin ɗan ta'adda, kuma babu wata ƙasar da ba ta yi wannan ba. Duk wata ƙasar da ta samu ƴanci sai da ta yi wannan, ko Amerika sai da ta yi wannan kafin ta samu ƴanci ta daga mutanen Ingila. Saboda haka su wannan abin da suke abu ne da kowa ya yarda cewa suna da haƙƙin su yi shi. To amma tunda da sunan musulunci suke yi, kuma Isra'ila suke yaƙa, Isra'ila kuma ƴan lelan Amerika ce ba wanda ya sai taɓa ta, wannan sai ya sa aka ce to kada a sake ba su ko kwabo, a ga ta inda za su ci da talakawan. Su kuma talakawan da suka yarda suka zaɓo za su san cewa mai suka zaɓo wa kansu, sun zaɓar wa kansu wahala, za su ci kwakwa. Don haka a taro a yi musu hukuma ta bai ɗaya, suka har sun yarda Hamas ta zama ita ce za ta shugabance su, maimakon Larabawa ƴan uwansu waɗanda suke makotaka da su da waɗanda suke a tare da su a cikin yankin gabas ta tsakiya su taimaka musu, sai ya zama tare da su aka haɗa baki wajen a ƙara sanya takunkumi mai tsanani akan Hamas da ƙungiyar da gwamnatinta. Aka sa takunkumin su kuma suka riƙe ƙasam suka kisaki. To shi da sai aka ce to a zuga yaran su Abbas Abu Mazin ɗan fata kenan, a zuga su yi yaƙi da waɗannan. To su kuma ƴan Hamas sun fi yawa a Gaza, don haka da fada ya kaure tsakanin Falastinawa su ya su, sai ya zama na ƴan fata ɗin da sun gudu, sai ya zama na Gaza ɗin gaba ɗaya ta koma a hannun ƴan Hamas. Sai gwamnatin jekalayika ta Abbas Abu Mazin sai take ta rushe gwamnatin. Ya za a yi shugaba ya rushe zaɓaɓɓiyar gwamnati? Ai, ba zai yiwu ba. Ba ya da wannan haƙƙin a dokance ce ya rushe wata gwamnatin da al'umma ta zaɓa. Sai ya dawo aka dawo kuma a kafafen watsa labari ana cewa gwamnatin da aka yi wa murabus a haka ake kiran gwamnatin su Ismail Haniya gwamnatin da aka yi wa murabus wani irin murabus ne bayan mutane su suka zaba ko kuma kuka ce a zo a yi zaben nan saboda haka sai su Masar da sauran kasashe irin su Urdun suka ce su ɗan Hamad sun yi juyin mulki ka duba kuma wai sun yi juyin mulki in suna so a zauna lafiya a ci gaba da damawa da su to su mai da mulki ga masu su ma'ana su mai da wasu Abu Mazin wannan mulkin su kuma suka ce su jama'a ce suka ta zaɓe su din jama'a sun ce ba sa son su shikenan sai su haƙura amma har zuwa yanzu jama'a su suke su in wani zaɓen aka yi jama'a ta ce ba ta son mu shikenan to nan fa aka ci gaba da sa musu takunkumi watanni sama da wata shida suna cikin takunkumi ba man fetur ba magani ba abinci babu wata mota da za ta shiga dauke da kayan abinci wannan yankin hatta Masar ita kanta ce da tarife iyakarta nan na Rafa tsakaninta da abin nan sai da ya kasance ɗan Palestine sai dai su yi rami ta ƙarƙashin ƙasa su yi ramuka ta ƙarƙashin ƙasa su shiga har cikin Masar ɗin ɗan uwansu musulmi da suke kan boda su taimaka musu da kayan abinci su shigo da shi ta ƙarƙashin rami da in ba haka ba suna zuwa daidai kan boda sojojin Masar za su harbe su saboda haka sai ta haka suke abin nan idan aka gano wani rami da suka yi har suna shiga suna samo abinci suna fitowa sai a gaya wa Isra'ila cewa akwai rami da aka yi ana shigar da makamai saboda haka sai ta aiko da jiragenta su kai hare-haren gurin shine da ƙarshe dai suka hada baki akan cewa suna ganin kawai a bawa Isra'ila green light duk da ta janye daga yankin Gaza ta haƙura saboda asarar sojoji da dukiya da take yi ta ce ta janye na ce shekara guda ko shekara biyu da suka wuce ta janye daga yankin Gaza saboda haka sai aka ce a bata green light ta karkashe ɗan Hamas saboda su Abbas Abu Mazin su ci gaba da shimfiɗa hannunsu akan sauran talakawa su shi da aka bata bayan an sa takunkumi ba a ga yayi tasiri ba mutane sun ci gaba da kankame wannan haƙƙin nasu ta ce to a karkashe su mana dan me za a kyale su da rai shi ne fa dalilin bawa Isra'ila wannan damar domin su Isra'ila sun fito sun faɗa karara su da yake ba sa jin tsoron kowa sun ce kasashen Larabawa goma suna tare da mu akan abin da muke a wannan lokaci ministan harkokin kasashen waje na Masar yana kai kawo tsakanin Falastinawa da Isra'ila ya je ya yi kuskus da Banu Isra'ila ya zo kuma ya kuskus da shugabannin Hamas su kuma Isra'ila suna ta barazanar kai hare-hare na rashin tausayi da rashin mutunci har garin Masar suka je wannan minista ta harkokin kasashen waje wannan Lebanon har garin Masar ta je kan minbarin Masarawa tana barazanar cewa za su yi rugu-rugu da Gaza ramin harka abin da ministan harkokin waje na Masar yana binta ba tare da ya iya ce mata komai ba ta gama zazzagin Falastinawa ta koma kasarta abinci hankalinta kwance jin wannan yasa ƴan Hamas suka janye sojojinsu da ƴan sandansu da duk samarinsu suka janye su daga titi suka kwashe su daga matsugunan ƴan sanda saboda kowane lokaci Isra'ila na iya kawo hare-hare ya zamana sun yi ɗauki wani mataki wani tactic na idan an shigo musu ta ƙasa to a nan a yi wato karan barka ɗin to ganin haka sai aka ƙara haɗa baki da gwamnatin Masar akan cewa su yi yadda za su yi dabara a fito da ƴan Hamas domin in an zo kawo musu hare-hare a same su a fili a karkashe su saboda haka sai suka buga musu waya sai suka ce mun gama tattaunawa da Banu Isra'ila sun ce ba za su kawo hari ba sun janye wannan barazanar da suke yi ba dan ko ba ana so a fito da su daga ramuka da gidajensu daga inda suke a ɓoye awa 24 da wannan tattaunawar sun fito kenan wasu sun koma ofishoshinsu in ƴan sanda ne in sojoji ne in ƴan zirga-zirga ne a cikin gari sun fito sun saki jiki awa 24 sai suka ji ana yi musu ruwan bama-bamai daga sama wannan shine abin da yanzu yake ta gudana kwana 5 yau kasashen Larabawa kungiyar kasashen Larabawa sai suka ce wai za su yi taro amma sai ran Juma'a wato wato sai an gama karkashe su in yaso sai su yi taro sai su ce Isra'ila ba ki kyauta ba ko kuma yan Hamas ko kuka jawo dan a yanzu ana cikin wannan yanayi aka nuno ministan harkokin waje na Masar Abu Ghaib yana cewa ai da man sun ja kunnan Hamas wanda bai ji bari ba ya ji hoho saboda haka sun gaya musu idan ba su saki wannan abin da suka dankame ba su daina jefawa Isra'ila waɗannan abin rocket da suke jefa musu to Isra'ila za ta kawo musu hare-hare ta kashe su amma suka izin maganar su saboda haka fala yalumunna illa nafs illa anfusahu abin da ya rika faɗa kenan saboda sun rena al'ummar da suke shugabanta ba haka suna da bakin da za su faɗa abin da suka ga dama to a yanzu suna shirye-shirye sun kawo tankoki su Isra'ila sun zube da sojoji suna shirye-shirye kuma bayan sun gama yin wannan kisan kare dangin ta sama kuma su zo su yi ta ƙasa waɗanda suka yi saura kuma su ci gaba da mulki su guraren da duk suka san cewa guri ne wanda taba shi zai sosa wa musulmi zuciya nan suka rika kai harare bayan gidaddajin da suka rika jefa wa babamai suka rika jefa wa masallatai wannan jami'atul islamiyya da ke Gaza ita ma yanzu sun kone ta burmus sun ce matattaren yan ta'adda ce su suke training din yan ta'adda saboda kawai jami'ar islamiyya to babu shakka irin wannan yanayi wanda musulmi a duk duniya suke fama da shi wanda sai dai kullum zuciyarka ta yi ta kuna kana hango zalunci karara gashi nan ana yi babu yadda za ka yi waɗanda ya kamata a ce su suka wuce maka gaba wajen a ga an tumɓuke wannan zalincin an yanke shi wallahi da a ce ƙasashen Laraba din nan sun tsayuwar mutum guda da yanzu batun Isra'ila sai dai labari kamar yadda Kishk yake faɗa a cikin wasu hudumominsa ko lecturinsa yake cewa da a ce duk wani ma Balarabe a bashi dama ya ɗau cokali ya cika da ruwa a je gaba ɗaya wannan kowa ya zuba wannan cokali ɗaya a Isra'ila da yanzu ruwa ya cinye ta saboda yawan Laraba amma wasu 'yan tsirari da ba su fi miliyan uku ba sun zo sun addabi miliyoyi ko masar kawai sama da miliyan 60 ne to kaga wannan abun bakin ciki su kuma a gefe guda wato 'yan shi'a sun samu abun propaganda su kuma sai propaganda suke su hasan Nasrallah su da ma abokan rigimar Isra'ila ne abokan rigimar Amerika ne saboda Isra'ila ta mamaye musu gidaje ta babaye musu yanki suna rigimar ta fita ta bar musu gida ban taba jin wata rana da aka ce ɗan Hizbullah sun kai agaji ga Falastinawa ban taba ji ba ana jin kuma akwai wanda ya taba ji sai dai fadar baka wanda kuma kai ma in ka gada ma sai kai kowa ma zai iya yi duk ana yi Chavez a Venezuela zai iya yin wannan ya zazzagi Amerika ya kwakwace ta ce a zalima makira macuci duk za a iya wannan amma ai ku kuke kan iyaka da Isra'ila din nan ku ne kuke arewacin abinnan kudancin Isra'ila abinnan arewacin Isra'ila ku za ku iya amfani da makamai da kuke samu daga Syria da wanda kuke samu daga Iran ku harba wa ita Isra'ila din a irin wannan yanayi tunda har zuwa yanzu Isra'ila din nan bata janye daga dukkanin kasar Lebanon ba ai akwai mazari shaba wanda har zuwa yanzu Isra'ila tana nan a gurin bata janye ba saboda haka har zuwa yanzu ko ɗan Hizbullah kuna da abinda za ku yi rigima da Isra'ila a kansa to tun daga abinda yanzu Isra'ila take yi wa Falastinawa ko kuma kuna kan iyaka da miyagun makamai da kuke da su da rocket masu nisa da kuke da su me zai hana inda gaske ne ko ma yanzu ku bude musu wuta ta can ku ci harbo rocket ɗinku ku raba hankalinsu biyu amma sai dai da baka hakan Nasrallah ya yi wajen awa guda ko awa biyu yana ta surutu gashi yana da sojoji ga makaman a hannu kuma gashi a kan iyakar Isra'ila kaga ai yana da dama da wasu ba su samu ba inda gaske ne sai ka bude wuta kai ta hargo rocket ɗinka kai ma ka raba hankalin Isra'ila biyu din, dole ne su ji cewa ai yakin ya zama musu biyu ta kudu da kuma arewa. Amma sai dai ai ta faɗa da baka, to sai suka samu wata dama kuma su yi propaganda a irin wannan yanayi kamar yadda suka saba. Shikenan wanda yake wawa mara hankali sai ci yawa kaga ƴan Shi'a, dama ƴan Shi'a nan ai su suke suka damu da musulmi. Galibi ɗan boko waɗanda ba sa tsaya su yi tunani da sun je wannan surutai na Hamas shikenan ya zama jarumi. Ba zai nuna mana jarumtarsa da gaske yake ba, sai mun ga cewa ya kai wasu farmaki Isra'ila, mun ji cewa wasu Yahudawa sun zuba ƙasa. A nan ne za mu yadda cewa da gaske yake, ba wai kawai cika baki ba ne da kuri. Duk yaƙe-yaƙen da Hizbullahi suka shiga bayan da bayan kisan kiyashi da suka yi wa musulmin sunna a kudancin Lubnan, duk yaƙe-yaƙen da suka shiga yaƙi ne na an tsokane ka kare kanka. Wannan kuma komin arnancin mutum kai masa wannan zai tsaya kare kansa. In ka shiga gidan John ko David ko Michael ka ce za ka taɓa shi, ka taɓa dukiyarsa, ka taɓa iyalinsa, yana da makami, dole ya tashi ya kare kansa. Don haka wannan ba ya da alaƙa da ingancin aƙidarka ko rashin ingancinta. Amma mu ga cewa ka kai ma wani tallafi daga nesa, in kana da damar ka kai masa, wannan shi zai nuna mana cewa gaskiyar imaninka. Mun ga abin da ya faru Afghanistan, har zuwa yanzu Afghanistan ahlus sunna ne zalla a gwaransu suke yaƙi da Amerikawa, babu dan shi a koda har zuwa yanzu. Bal ma abin da muke ji a kafofin watsa labarai shi abin da suke wato cika baki da shi, in sun tashi su goranta wa Amerika sai su ce ba dan mun taimaka muku ba za ku iya karya gwamnatin ɗaliban ba. Jami'an Iran sun faɗi wannan ba su ɗaukar su biyu ba, in suna so su goranta wa Amerikawa sai su ce ba dan kun samu abin nan logistic support ba daga Iran ba za ku iya karya gwamnatin ɗaliban ba. Ashe taimakawa ma suka yi abin da yake gudana a Iraki, kuma wannan wata aya ce, wata shaida ce wacce take ta karara. Don haka mu alal aqalla abin da za mu yi mu ta addu'a, Allah ya bawa musulmin Falastin ƙarfin gwiwa, Allah ya ba su jajircewa, Allah ya ba su nasara akan abokan gabansu, Allah ya fitar da su daga irin wannan haɗin baki da aka yi a duniyance gaba ɗaya na a ga an mulkushe saboda musulunci. Mu ta addu'a Allah ya ba su nasara, Ubangiji mai iko ne a bisa dukkan komai. Kuma wanda duk ya san wannan fafatawa da ake a gabas tsakiya ya san cewa Isra'ila ta sha irin wannan, ba wannan ne karo na farko ba, ta sha yin irin wannan. Amma da ƙarshe wannan bai sanya su musulmin Falastini su yi rukuku gaban Isra'ila ko su sujada a gabanta. Kullum idan aka yi abin da yake ƙara musu ƙarfi da haɗin kai. Don haka mu yi ta addu'a gare su ba ci ba gani, mu gaya wa iyalanmu da ‘ya’yanmu cewa ga abin da ‘yan uwanmu suke ciki, don kowa da kowa ya ba da gudunmawarsa ko ta addu'a ce. Wannan shi ne aƙalla wajib da za mu iya yi musu. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka musu, ya ba su nasara. Waɗanda suka yi shahada Allah ya karɓi shahadarsu, Allah ya sanya wannan shi ne mafi alkhairi gare su. Su kuma maƙiya Allah, Allah maɗaukakin sarki ya rugurgu da su, ya yi kasa ƙasa da su, ya wulaƙanta su, ya kacaccala su, ya nuna ayoyinsa a kansu, ya nuna mana ayoyinsa masu ban mamaki a kansu. Allah ya sanya su ganima ga musulmi inda suke. Abu na biyu, mun shiga sabuwar shekara a bisa lissafin hijira. Shekara ta musulunci, kamar yadda kuka sani, kafin lokacin Sayyidina Umar, kafin wannan lokaci Larabawa suna lissafi amma sukan dubi wani abu babba wanda ya faru a rayuwar al'umma sai su riƙa jingina lissafin su da shi. Kamar yadda kuka sani, da suna lissafi irin da shekarar giwa, kafin shekarar giwa, bayan shekarar giwa da aka aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ran musulmi suna lissafi da kafin aiko shi da shekara kaza ko bayan aiko shi da shekara kaza. Aka zo bayan ya yi hijira, akwai irin su Badar, irin su Uhudu, sai a ce kafin Badar, bayan Badar, haka dai. To sai ran babu wani abu guda ɗaya na bai ɗaya da musulmi suka rike a matsayin abin da za su yi lissafi da shi. wani zai ce maka kafin aiko manzo Allah, wani zai ce maka bayan aiko manzo, wani zai yi maka lissafi da abin nan da Badar, wani zai yi maka lissafi da Uhud, sai zama da babu wani abu guda daya bai daya da musulmi gaba ɗaya suka haɗu a kansa. To sai zama da idan aka samu yarjejeniya tsakanin musulmi da musulmi, aka rubuta yarjejeniya din nan, sai zama da babu wani abu kuma da za a rubuta ya sa ma wannan yarjejeniyar takunkumi, dan kada a zo a samu rigima daga baya. Idan ka zo ka ci bashi a gurin abokinka, aka rubuta wannan bashin da ka ci, aka ce to za ka biya a watan Sha'aban, to sai Sha'aban ya zo mai bashi ya je ya ce to lokaci ya yi, sai ka kawo kuɗin da ka karba, sai kai kuma ka dire ka ce ai ba wannan Sha'aban ɗin kake nufi ba, Sha'aban mai zuwa. To tunda babu wani abin da yake nuna Sha'aban na wace shekara, sai ai ta rigima. To irin wannan sai ta rika faruwa, to shi ne Sayyidina Umar ya ga ya kamata a samu wani abu na lissafi na bai daya, a ce Sha'aban a shekara ta kaza. Kaga shikenan an yanke rikici, da zarar shekarar ta zo ko ka ci ko ka so Sha'aban din yayi, ko da akwai Sha'aban dubu nawa da za a yi nan gaba, wannan dai da ake binka bashi ya zo sai ka biya. Sai tara ka habbai manya-manya domin ya yi shawara da su bisa yadda ya saba, me suke ganin ya kamata a ɗauka a matsayin abin lissafi. Wasu suka ba da shawarar cewa a yi amfani da na Rumawa, wasu suka ce na Farisawa, wasu suka ce kowa dai ta kawo shawara iri-iri. Sai da Umar ya ce a'a, wasu sai suka ba da shawarar to a yi amfani da Hijira mana, ita ce kurkusa kuma ita ce ta zama fasil tsakanin musulunci da kafirci, domin daga samun Hijira ne musulmi suka yi ƙarfi suka samu ƴancinsu, ya zama da babu wanda ya iya sai ya taɓa su ko ya ce musu kule ba su ce can ba. Don haka Hijira ɗin nan tana da wani nauyi ƙwarai da gaske a mizanin tarihin musulunci, ya kamata ta zama ita ce abin da za a yi lissafi da ita. Don haka sai kowa ya ji cewa eh wannan shawara ta yi daidai, ya kamata ya zama Hijira ita ce abin da za a dinga jingina lissafin musulmi da ita. Hijira ɗin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta a cikin watan Rabiul Awwal. To wanne ne ya kamata ya zama, wanne wata ne ya kamata ya zama farkon watan lissafin Hijira? To anan ma, tunda kafin wannan Larabawa dai sun san cewa adadin watanni 12 ne, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dhalika ad-dinu qayyim fala tadribu fihinna anfusakum. Larabawa tun a jahiliya sun san da wannan watanni 12 su suke ba da shekara ɗaya, shekara ba ta wuce wata 12, wannan tun lokacin da Allah ya halicci duniya haka ya tsara al'amarinsa. To saboda haka to amma kuma ba su sanya littafin wata a ce wata kaza shine na ɗaya, wata kaza shine na biyu, wata kaza shine na uku ba. A kai yanzu ka fara littafin a watan ka, misali za ka fara littafin ka a ce a shekara ɗaya safar ne muke ciki, misali saboda haka kai in safar ya zo shekara ta cika, wani kuma daga Rajab zai fara wani littafin sa, in Rajab ya zo shekara ta cika, saboda haka babu wani maganar wata na ɗaya na biyu na uku na hudu. To yanzu tun daga shi za a samu wani lissafi na bai ɗaya, wanne wata ya kamata ya zama shine na ɗaya a kalandar musulunci? To wasu suka ce Rabiul Awwal, saboda a ciki aka haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam, a ciki ya Hijira. Wasu suka ce Ramadan, saboda shine watan da kowanne alfarma cikin watanni, kowa dai ta kawo shawarwari. Sai wasu suka bada a samu Al-Muharram. To sai ya zama na an karɓi wannan shawara, kuma sai ya zama na Ubangiji ya bada taufiki aka samu wata hikima ta ba zata, sai ya zama Muharram din nan yana daga cikin watanni hudu da Allah ya faɗa masu alfarma, Muharram, Rajab, sai kuma Zulqa'da da Zulhijja. Sai ya zama na shekarar musulunci kenan tana farawa da wata mai alfarma, ta ƙari da wata mai alfarma, ta fara da Muharram wata ne mai alfarma, ta ƙari da Zulhijja shi ma wata ne mai alfarma. Kaga kenan rayuwar musulmi ta zo tsakankanin watanni biyu masu alfarma. To kaga sai aka samu wannan hikima ta bazata wacce ba a yi tsammani ba, Ubangiji ya riga ya rubuta haka. To tun daga wannan lokacin aka ci gaba da lissafi da wannan kalanda, ba dan komai ba, dan a iya yanke dukkan wasu tuntunu da rigigimu da za su iya tasowa a dalilin rashinta. Babu wacce sai da an gaba da wannan fatta din. A wannan lokaci ba wai sun kirkiri wannan abun ko sun zauna sun yi wannan wato taron ba, su sahabbai, domin a dinga girmama ranar. Sun da dama ta ai musulunci ya zo ya samu waɗannan watannin, dama akwai su kuma ya zaɓo su ya sa su watanni ne masu alfarma, kuma kowane wata an faɗi ga abin da ake so ka yi a ciki. Saboda babu buƙatar kuma a ce akwai wani tsari kuma na girmama wani wata, girmamawa ta musamman babu shi, in banda wanda musulunci ya zo da shi. Saboda dukkan watanni wato da suke da alfarma akwai abin da musulunci ya ce ana yi a ciki. Wani watan ma ko ba a faɗi komai ba, kamar Zulƙa'ida, ai ba a ce ga wani abu da za ka yi a ciki, wani da yana cikin wata masu alfarma. Saboda haka sahabbai ba za su yi wannan ta fuskar ibada, tun da sanya wannan duk abin da ya shafi mu'amala. Babu mu'amala babu ne a buɗe, amma ta fuskar ibada wannan wani abu ne da sai da nassi. Don haka babu wani nassi da ya sa da ya ce a girmama farkon shekara har a dinga wato irin tasa-tasai na barka da shigar shekara. Wannan arna ne suke yi, sai waraka kamar kwaikwayonsu ne ma mu muke yi. In ka kula Farisawa ko in faɗa yadda kowa zai gane, Shi'awa, Rafidawa, da yake Sayyidina Umar da sahabbai su suka haɗu suka yi wannan mitin, sai su suka ce to su ba su yarda da wannan ba. Iran ba ta lissafi da wannan hijirar da kake amfani da shi. In ka ji ma ɗan Shi'a yana yi, bai san meye Shi'ar ba. Shi'a ba ta, ba za ka ji ɗan Shi'a ya ce 1,130 ba. Suna da lissafinsu na maguzanci tun kafin zuwan musulunci, har yanzu shi suke girmamawa. Akwai ranar Nairuz wanda shi ne bikin da suke yi na zagayowar shekara, wanda za a yi ta tsallaka wuta, a yi ta hura wuta, kun san dama wuta suke bauta kafin zuwan musulunci. To har yanzu suna girmama wuta ɗin. Ka bari ranar Nairuz in ta zo ka kama tashoshinsu ka ga yadda ake yi da wuta, saboda wannan shi zai nuna maka cewa ma'abotanta ne. Saboda haka babu wannan batun biki, har wasu kaka ga wasu gwamnatoci wai su suna shari'ar musulunci, sai a ware miliyan 80 a ce wai za a yi bikin kalandar musulunci kawai don a saci dukiyar al'umma, idan aka ga wannan. Amma ga abin da za su taimaka wannan miliyan 70 ɗin, su taimaka wa talaka, asibiti da makarantu, su taimaka wa masallatai. Amma ba za su yi wannan ba, sai a ware kuɗi don saboda a ci kuɗi, kawai a yi bikin rana ɗaya a yi hutu a ce wai bikin kalandar wai shari'ar musulunci ake. Sayyidina Umar shi ne wanda ya fara zauna da sahabbai aka yi wannan, amma ka ji cewa da shekara ta zagayo ya yi taro? Domin mu'amalar mutane ta tafi bisa tsari guda ɗaya shi ne kawai hikimar, ba fa wai wani abin nan ba ne. Domin a da can ai babu inda ma aka ce al-Muharram ɗin shi ne wata na ɗaya, babu Safar shi ne na biyu, a'a. Wannan duk bayan an ƙayyade cewa hijira ita ce za ta zama abin da za a dinga jingina lissafin da ita, to ya kamata a samu kuma wanne ne watan farko ɗin, ka ji hikimar. Amma har an zo an maida shi kamar daga sama Allah ya saukar, al-Muharram shi ne na ɗaya, babu wannan nassi. Al-Muharram shi ne na ɗaya, babu wannan. Bare har ya zama kowa shekara gwargwadon yadda ya tsara al'amarinsa, kai shekarar ka ba ita ce lallai ta zama sawa ba. Yanzu in muka ce misali darasin nan shekara nawa da fara shi, to za a fara lissafi daga watan da muka fara ne, za ku ka gamo wannan shi ne watan ɗaya a gurinmu. Saboda haka wasu kuma sai suka shigo da wata bid'a bayan azumin tasu'a da ashura, wanda shi da sunna ta zo da shi a cikin wannan watan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira, ya samu Yahudawa suna azubtar tasu'a ashura, suna azubtar ashura 10 ga Muharram. Ya tambaye su wani irin azumi suke yi, suka ce wannan ita ce rana da Allah maɗaukakin sarki ya tsayar da Annabi Musa alaihi salam daga Fir'auna. Saboda haka muke azumtar wannan yini domin godiya ga Allah. Haqqu bi Musa minkum fa sama huwa amara an-nas bi siyamihi, hadithun muttafaqun alayh. Allah ta ce to mu muka fi cancanta da annabi Musa sama da ku ya azumce shi ya umarci ainihin al'umma ta tayi azumin wannan ranar 10 ga Muharram. Kafin a farlanta azumi wannan azumin ma ya zama farilla. In dai 10 ga Muharram ta zo kowa da kowa ta yi wannan azumin matukar da yana da ikon yi azumi. Sai bayan an farlanta azumin Ramadan ne sai ya zama nafila ya zama sunna wanda ya yi shi yana da ladan wanda ya azumin sunna. To kasancewar Yahudawa suna yin 10 ga wata. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya saba musu. Sai yace la in istu ila qabilin la asumanna at-tasi'a. Kamar da yake cikin sahih Muslim. To in Allah ya kai ni baɗi to zan yi azumin wato yin abinda zan yi azumin ran 9 sannan da 10 din. Sai Allah ya karɓi ransa kafin shekara ta zagayo. To wannan himmatuwa da yayi da kudirin zai yi azumin sai ya zama sunna. Dan Annabi sallallahu alaihi wasallam baya kudurtar abinda ba daidai ba. Don haka ko da bai yi ba tunda dai ya ce da in Allah ya kai ni baɗi zan yi shikenan ya zama sunna. Sai ake so domin ka saba ma Yahudawa sai ka yi 9 da 10. Sai ka yi 9 da 10. Akwai hadisin da ya zo wanda yake cewa yawman qablahu wa yawman ba'dahu. To da rana kafin sa 9 kenan da kuma bayan wa abin nan 10 din shine 11. Wannan hadisin bai inganta ba. Saboda haka wanda zai ce kana da zabi ko kai 3 9 11 ko kai 9 10 ko kai 10 11 wannan ba daidai ya faɗa ba. Abinda ya kamata ya ce kai 10 ko kai 9 10. Wato kana iya yin 10 domin shi ne asali in baka samu yin nasaran ba. In kuma ka samu dama kai 9 10 wannan shi ne ya tabbata a sunna. Amma 10 11 hadisin bai inganta ba. 10 11 hadisin bai inganta ba. An fahimta? Sai dai 9 10. Wani na iya cewa ai buƙatar dai a saba Yahudawa. Saboda haka tunda dai wannan ake buƙata kaga in kai 10 da kuma 11 ka saba musu. Za mu ce eh buƙatar, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yadda za mu saba din. Ya ce zai yi 9. In ya ga dama zai iya cewa 9 10 11. Amma sai bai faɗi 11 ba sai ya faɗi 9 10. Don haka sai ka tsaya inda ya tsaya. In kuma ka ce a abin abu ɗaya yake sai mu ce to in wani ya zo ya ce zai yi 8 9 10 kakka hana shi. 8 9 10 to menene shi ma sabawar zai yi. Za ka ce a to ai kuma ba a ce to kai ma nakan ba a ce ba. An gane ko? To wannan shi ne ya tabbata a sunna. Sai wasu kuma sai suka ƙara wani abu. Sai suka ce a yi azumin 1 ga watan Muharram duk da dai ranar ta wuce watakila wasu sun kwamfala. To za dai su ji saboda nan gaba. Sai to a yi azumin 1 farkon shekara. Na farko dai kamar yadda muka faɗa shi Muharram ɗin nan babu inda aka samu nassin da ya nuna shi ne watan 1. Shi dai kawai an sanya shi saboda ya zama lissafi ne kawai. Amma a shari'ance shi ne watan 1 tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan nassin. An gane ko? Sai ya ma sahabbai suka yi ta tantama wanne ne za a sa watan 1 ɗin. Shi ko Rabiul Awwal ko Ramadan ko? An gane da a ce shi ne watan 1 ba za a tsaya ana ta kai kawo ba. An gane? An fahimci wannan? Saboda haka babu magana cewa ka yi azumin farkon wata. Wai sai su ce wai ai saboda ka fara shekarar ka da aikin kirki. Kuma ƙarshen Zulhijja nan ma suke azumi ka rufe shekarar ka da aikin kirki. Wannan duk ba zai amfane ka ba idan tsakiyar duk ka cika ta da laifi. Kai dai a farko kai dai a ƙarshe. Kuma waye ya baka lamunin cewa in kai na farkon za ka kai ƙarshen har ka rufe da shi. Saboda ka yi na farkon kuma ka je ka ci gaba da tsiyatakunka ba a je ƙarshen ba kuma Allah ya karɓi ranka. Saboda haka babu wannan yana daga cikin bid'o'in da aka tsaga aka shigar addini. Daga cikin irin bid'o'in da aka shigar a wannan wata akwai maganar wato a taron baƙin ciki da ƴan shi'a suke yi da sunan cewa ran 10 ga wata ranar ne aka kashe Sayyidina Hussein. Na'am, an kashe shi a 10 ga watan Muharram. Wannan babu ja amma waye yace ranar ce ta fitowa a sa bakakken kaya a yi koke-koke a zagaye gari a daga kwali a tsitsile ma wasu mutane ina aka ga wannan a da sunan addini wannan shine abinda mu muke cewa bid'a ce mummuna kaje sayyidina husaini babu shakka laifi ne da dukkan wani musulmi ya yadda da cewa laifi babu wani wanda yake da cewa ba laifi bane kuma waɗanda suka yi wannan aika suna nan za su gamu da ubangiji shi zai musu hisabi akan aikin da suka yi wannan duk musulmi ya yadda da wannan ba Husaini ba wanda yake da jinin gidan annabta kowane musulmi za ka kashe babban laifi ne ballantana kuma wanda yake da jini na annabta wanda yana da wani haƙƙi na musamman da aka dora maka a matsayinka na musulmi ka girmama shi babu shakka akwai wannan amma shin wannan kashe shi din ya ba da dama kenan a fito a sa baƙaƙen kaya a ranar a yini ana baƙin ciki ana koke-koke da sunan addini to wannan shine a nan maganar ciki mun san a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam an kashe Sayyidina Hamza ba a kashe shi ba a Uhud Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da ranar kashe shi ranar baƙin ciki ko an taba jin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam san da aka abin nan ranar ta zagayo zai ce wa sahabbansa yau fa rana ta zagayo mu yi baƙin ciki kuma shi ma ahlul bait ne ko ba ahlul bait bane ahlul bait ne an kashe Ja'far ko ba kashe shi ba Ja'far illa Abi Talib a ghazwati Mu'ta annabi ya mai da wannan ranar ta zama ranar baƙin ciki ko sahabban manzo Allah sun yi wannan a'a kai ba ma waɗanda ba annaba ba ai aka shi annaba ma wa ka ayyin min nabiyin qatala ko qutila ma'ahu ribbiyun katir an kashe annaba da yawa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa ga wata rana a rika bikin zagayowar kashe wannan annabi akwai laifin da yake kashe annabin Allah laifin kashe annabi ya fi laifin kashe kowane ne wanda ba annabi ba amma ba a riki wata rana da matsayin ranar zagayowar abin nan kashe shi ba har a yi abin da a sa baƙaƙen kaya idan ka ce a shi ai saboda an kashe shi zulman ne bisa zalunci to waɗancan bisa adalci aka kashe su su ma ai zulman aka kashe su in ka ce a saboda shi yayi shahada su fa me suka yi suna shahada suka yi abdashi da sayyidu shuhada ba takensa kenan ba saboda haka babu kai da wata hujja da za ka mai da wannan rana ce da za ka yi ta tsitsile wa wasu bayan Allah kana koke-koke baya daga cikin addini kuma sannan ita kanta tsinuwa kamar yadda muka sha faɗa ba ta cikin addini ta zauna kana tsitsilewa waɗanda suka riga suka mutu la tasubbu al-amwat manzo yana la tasubbu al-amwat fa innahu qad afdaw ila ma qaddamu kada ku riga zagin matattu sai riga sun je sun iske abin da suka yi tilka ummatun qad khalat la ma katabat wa alaiha ma iktasabat saboda haka sun riga sun mutu abinda suka yi na laifi ubangiji abinda suke na doje ubangiji shi zai ba su lada abinda kuma suke na kuskure ubangiji shi zai kama su yi musu hisabi akan wannan kai ka ji da kanka ba ka zauna kana la'antar wasu ba to sai kuma ta wani bangaren lokacin da su waɗannan rawafi suka fito da wannan rana ta tsinewa dukkan bani umayya da ma dukkan ahlus sunna da suke cewa amma sai kuma wasu lawasi waɗanda su kuma suna gaba da gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka ce to mu ko mai farin ciki kawai to wannan shine abinda ya shigo a cikin al'ummar Hausa da sunan cika ciki cika ciki wato a cika ciki a more to kaga ba na cewa su Hausa lokacin da suke magana cika ciki din nan sun tuno ba da cewa wata aqida ce su dai kawai sun tashi al'ada gargajiya amma mummunar aqida ce asalinsa aqida ce ta nawasib su ne waɗanda suke kiyayya su kuma da ɓangaren Sayyidina Ali suka ja daga ta gefe guda waɗancan suka ja daga ta gefe guda waɗanda suka ja daga ta gefe guda wanda ahlus sunna kamar yadda muka faɗa ko da su tsake su saboda su kuma saboda kiyayyar da suke yi wa gidan annabta sai suke ce to tunda waɗancan suna baƙin ciki to mu mai murna saboda haka sai a yi dafa-dafa a yi yanke-yanke a yi keci to mu ahlus sunna sai muka riƙe abinda manzo Allah ya shar'anta a wannan rana shine azumi. Saboda haka ahli sunna su suka fi morewa idan wannan ranar ta zo. Don haka masu cika-ciki din nan su bari, akwai hadisi wanda yake ba shi da kyau da aka ruwaito da sunan cika-ciki cewa in wannan rana ta zo ka yalwata wa iyalanka, babu wannan. Wannan hadisin bai inganta ba. Saboda haka waɗannan duk bid'o'i ne da ake yin su a wannan wata wanda ya kamata musulmi su fadaku. Babu maganar baƙin ciki, babu maganar cika-ciki, sannan kuma babu maganar wani azumi a farkon Muharram, sannan kuma babu maganar azumin 10 da 11 duk da cewa wanda ya fi sadan sauki-sauki ba ka haɗa shi da waɗancan manya-manyan bid'o'in ba. Waɗannan su ne tsokaci guda biyu kuma sun cinye mana lokaci. Saboda haka sai mu yi haƙuri, ga shi malam ya ja baƙi ya bar shi, ya bar baƙin na karka. Sai mu yi haƙuri har Allah kai mu sati mai zuwa insha Allah, sai mu sake jan baƙin sannan kuma biyo shi da fassara. Allah sake taimaka mana. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ina gudun ko wasu ma da gangan suke barin haka don kawai su kawo mana ruwa, amma ya kamata a ce lokacin da koda ka manta ka ji ta wani ta kada, to kai sai kashe taka. Amma kana jin ta wani ta kada ya dauke wa mutane hankali, ana ta tsaki, ana ta nuna bacin rai, sai kuma sai ka bar ta ka kai ma abu ta san kuma abu da ka shigo da ita. Gaskiya kamata yan uwa a yi kokari a kula da wannan, amma mutum da niyyar mugunta ya zo ya sani cewa wannan ba zai biya masa bukata ba. Kaga ana magana sai ga wai wani ta balle kuma a gefe. Wannan ya ce shin malam ina da abokan aiki kiristoci, ina iya musu happy new year ko miladiya, dan na ji wasu sun ce kafirci ne. Babu shakka ba musulunci ba ne, kuma musulunci bai yarda da haka ba. Duk da cewa mutum dan ya yi wannan ba za a ce da shi kafiri ba, amma dai ya saba Allah, domin abinda ake so shi ne ka sabawa waɗanda ba musulmi ba a cikin ayyukansu da abubuwan da suka zama alamomi ne nasu. Kada ka yi tarayya da su a cikin sha'ir nasu, cikin shi'arat nasu. Shi ya sa Ibn Taymiyyah ya rubuta littafin sa Ittiba'u Siratul Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahim, cewa tafarkin Allah madaidaici yana hukunta saba wa yan wuta. Ya rubuta littafin tun daga farko har ƙarshe don ya yi bayanin wannan matashiyar hanyar Allah madaidaiciya sun yi hannun riga da hanyar yan wuta. Wannan shi ne abinda Fatiha ta kunsar da Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghayril Maghdubi Alaihim Waladdallin. Abinda suratul fatiha ta kunsa kenan. Saboda haka abinda ya shafi dukkan wani abinda yake da alaka da su kai tsaye bai kamata musulmi ya yi tarayya da su a ciki ba. In yi haka ya yi laifi, ba za a ce ya kafirta ba dan wani ba, amma ya yi laifi. An ce Ibn Taymiyyah bai yi aure ba, amma na ji ana yi masa alkunya da Abul Abbas. Na'am, haka ne, alkunyar sa Abul Abbas ba sharadi bane sai ka haifi dan, an gani shi an san shi sannan ka yi alkunya da shi. Koda ba ka da ɗa, kana iya yin alkunya da wani suna, kai koda ma ba da mutum ba kana iya alkunya da wani abu. Yadda al'ada masa alkunya da Abu Turab, Turbaya, Abu Huraira, ƴar mage, Huraira, Abu Bakar, abin nan garken da gumshi ne Bakar. Abu Bakrata garken dabbobi shi ne Bakra. Kaga duk wannan alkunya ce da wani abin da ba ma mutum ba, to ballanta na kai alkunya da sunan mutum. Da na Aisha ana mata alkunya da Ummu Abdullah tare da cewa mace ba haihuwa ba. Wasu suka ce ana yi mata alkunya ne da ɗan ƴar uwarta Asma'u shi ne Abdullahi bin Zubair. Wasu kuma suka ce a ta taɓa yin bari aka sa masa Abdullahi, wannan kuma bai inganta ba. Saboda haka kaga an yi mata alkunya duk da ba ta da ɗa. Don haka za ka iya yin alkunya, kuma alkunya wani abu ne da Larabawa suke amfani da shi don girmamawa. In kana so ka girmama mutum sai ka kira shi da alkunyarsa. Kirista in suna Kirsimeti sukan ba mu abinci, sukan ba mu abinci tare ko da nama ya ce, lemo da nama, kuma da ya halatta mu ci, kuma ya halatta mu taya su murnar Kirsimeti. To, mun gama maganar bai halatta ka taya su murna ba. To idan ka fahimci bai halatta ka taya su murnar wannan abin da suke yi ba, domin abin ya saba wa kai addininka. Ba wai dan suna kawai Kirista, dan abin da suke ya saba wa addininka. Koda kuna zaman lafiya da su, kuna mutunci da su, koda kasuwanci ya hada, koda oganka ne a gurin aiki, amma musuluncinka ya ce ka saba masa a cikin addininsa. To tunda ba za ka ce da shi happy new year ba, ko happy Christmas, to haka nan ba za ka ce abincinsa ba, don abincin da ya yi yayi ne don farin cikin. Kuma cin kada abincinsa ai shi ne taya shi mako, shi ne a aikace ma kenan, ba a aikace ma kenan. Saboda haka nan ba maganar wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum ake ba, ana maganar cewa wannan abincin an yi shi ne don wata alama ta wani abu da kai kuma ya saba wa addininka. Tarayya da shi cikin wannan abincin daidaito ne da shi cikin abin da yake saban Allah. Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ibn Taymiyyah kamar yadda na faɗa ya rubuta littafin sa Iqtida'u Siratal Mustaqim domin bayanin irin waɗannan hukunce-hukunce, kuma ya zubo su a ciki. Haka nan Ibn Al-Qayyim Al-Majlisi a cikin littafin sa Ahkamu Ahli Dhimma nan ma ya rubuta ya faɗi maganganun malamai akan wannan, saboda haka bai halatta ba, bai halatta ba. Shi kuma da ya ce akwai wani nassi da ya halatta nan da ɗaurin aure ko ɗaura aure a cikin masallaci, babu wani nassi da ya ce kada a sanar ko kada a ɗaura, duk da cewa kamar sanarwa an buƙaci kada ta kasance a cikin, musamman idan ta shafi cikiya, hadisi ya zo akan wannan, wanda ka je yana cikiyar abinsa da ya ɓace ka ce kada Allah ma ya dawo masa da shi. Wannan hadisi ne sahihi, wanda wasu malamai suke ganin cewa to kenan dukkan wani abin da yake da kama da cikiya ya kamata kada a yi shi a cikin masallaci, amma malamai ba su faɗaɗa magana da tsaurata a cikin wannan babin ba, saboda babu wani nassi sabanin wannan na cikiya din. Haka idan kayan mutum ya ɓace, bai kamata a zo a yi cikiyarsa a cikin masallaci, wannan ba daidai bane. Abinda aka sani, ana tsayawa a kofar masallaci ko kuma duk inda aka san gurin taron jama'a ne, a nan ne ake cikiyar, ba a cikin masallaci ba. Wannan nassi ya zo da wannan, to yawanci malamai suna tsakaita abinsu a kan wannan. Don haka kada mu faɗaɗa shi don mu shiga rigima. Akwai wata aya ta Ƙur'ani ko wani hadisi da ya yi magana a kan muhimmancin fara wani aiki ko karatu a ranar Laraba? Akwai hadisin da bai inganta ba, hadisi ne wanda yake bara gurbi, ba wai mai rauni ba, bara gurbi wanda yake na ƙarya, wanda ya ce wata da yake fitowa a sama shi ma guda goma sha biyu ne ko guda ɗaya ne, haba to yanzu dai wannan dariya da jama'a suka yi ta zan ansa gare ka, ma'ana wata guda ɗaya ne. Ya halatta mace ta kama hannu a sallah, nan ma wannan shi ne sunnar ai, ba ya halatta ba yin hakan ba, hakan ake bukata da gare ta. Nan da yake sallu kamar aiki gudun usalli, maganar ta shafi maza da mata duka, babu abin da zai sa ka ware mace daga wani abu na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam, in ba shi ne da kansa ya ware ba a cikin wani nasi. Haka aka yadda mace ke sai da namiji yake sallah, haka mace ita ma take sallah. Ya halatta mace ta sa kayan mijinta, riga ko wando a cikin gidanta? Bai halatta ba, in dai kaya ne wanda maza suka keɓanta da shi, sai dai in kaya ne wanda namiji ya sa mace ta sa, wanda an san akwai watakila wasu kaya da za su iya kasancewa da irin wannan kama, to wannan babu wani abu. Amma in har ya keɓanta da maza, wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mace ta yi kama da maza, haka nan maza su yi, namijin da zai yi kama da mace, annabi ya tsine musu albarka. Wannan hukunci kuma ba ya da bambanci ko a cikin gidanta ko a wajen gidanta, duk hukuncin ɗaya ne, ba a ce ya halatta a gida ba, bai halatta a waje ba, duk hukuncin ɗaya ne. Sai dai kayan da mace da namiji za su iya tarayya a cikinsa, wannan babu komai dan fata ya saka wannan babu wani abu. To waɗannan dai su ne tambayoyi da fatan Allah madaukakin sarki ya taimaka mana. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر عبادك المجاهدين في اي مكان. اللهم انصر عبادك في فلسطين. اللهم اكسر اعداءهم. اللهم زلزلهم. اللهم زلزلهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم امكر للمسلمين ولا تمكر عليهم. اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم. اللهم اجعل دائرة السوء على أعدائك أعداء الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين والفلسطينيين بخاصة على التقوى وعلى كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرهم على اعدائهم. اللهم انصرهم على اعدائهم. اللهم فرج جباههم فيه. اللهم فرج جباههم فيه. اللهم اقتل اعداءهم بددا ومدقهم عددا واجعلهم عبرة للمسلمين وغنيمة لهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.